الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مكو مرة بدأ ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي ألاج محمد اندمي da kenan jihar Borno a garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 15 ne, 16 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429, wanda yazo daidai da 15 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin surati Hud. Kafin mu shiga karatun ayoyin da zamu fassara a wannan zama, zamu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda yake tambaya akan cewa shi tela ne kuma mata yake yi wa ɗinki irin na zamani, wanda har ya saba wa addini, gashi kuma ba shi da sana'a da zai ci abinci in ba wannan sana'ar ba, wato sai wannan aikin na ɗinka waɗannan kayayyaki. To shi ne yake tambaya menene hukuncin wannan sana'ar tashi. Babu shakka duk sana'ar da zaka taimaka akan saban Allah ba sana'a ba ce. Idan har ya kasance irin tufafin da zaka ɗinka tufafi ne waɗanda suka saba wa dokar Allah, to baka samu sana'a ba, saboda haka sai ka je ka nemi sana'a. Kuma tunda dai ka iya ɗinkin, dan me ba za ka ɗinka masu kyau ba, dan me ba za ka ɗinka waɗanda mutanen kirki suke sawa ba, sai waɗanda mutanen banza suke sawa. Allah maɗaukakin sarki ya hana ta'awun alal ismi wal udwan, ya ce wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan. Saboda haka ba daidai ba ne ka ci gaba da ɗinka ma mata suturar da bata dace ba, da hujjar cewa ba ka da hanyar cin abinci sai wannan. Idan kai haka, to kana cikin waɗanda suke taimakawa akan sabawa Allah da keta alfarma addini. Wannan kuma yana tambaya ne cewa idan mutum ya ɗau azumi a Najeriya sai tafiya ta kama shi wata ƙasa, kamar misali Malaysia, sai ya samu a can sun sha ruwa, to zai sha ruwa tare da su ne ko yaya? Ƙwarai da gaske, ai duk inda kake hukuncinka yana daidai da hukuncin mutanen da ka samu. Saboda haka idan ka je can an sha ruwa shikenan, inda zaka je masu sha ruwa ma dole ka hakura. Kamar daga can ma in ka dauko azumi ka zo Najeriya ka samu mun sha ruwa sai ka sha, in ba mu sha ba sai ka hakura sai mun sha. Kamar daukan azumin da aje shi kansa, in ka dauka ka je wata kasa ka samu su a wannan kasar ba su ga, wato kai kasar ka an ga wata, saboda haka an aje azumi, amma can ba su ga wata ba, saboda haka hukuncin ka hukuncin inda kai samu kanka, baka da damar ka ce kai a garin, saboda kai dan Najeriya ne, to ba za ka yi azumi ba sai da Najeriya, alhalin kuma kana cikin wasu mutane daban, in kai haka kai kuskure. Sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin mafarki yana karya azumi ko baya? Arjin mun yi wannan maganar ko? Mutum ya yi mafarki azuminsa ba wannan yana nan bai karye ba. Yaya matsayin ɗaliban da suka zo NYSC? To za su yi ƙasar ne ko ba za su yi ba? Waɗanda suka zo gari ba kuma garinsu ba, da niyyar kuma za su bar garin, ko kwana nawa za su yi ƙasaru ne hukuncinsu, ko kwana nawa za su yi a garin? Suna iya su yi ƙasaru, iyakance ƙasaru da kwanaki hudu ko sama da haka ko ƙasa da haka, ba yi da wani ƙarfan dalili a shari'a. magana ce ta wasu malamai kuma wasu malaman sun saba mata saboda haka ko kwana nawa zai yi to hukuncin sa hukuncin kasar hukuncin mai kasar ne matukar dai ba da niyyar zama ya zo gurin ba to yake cewa idan liman yana ya riga ya gama tahiya to kai sai kai ma sai ka gama ne ko kuwa a'a zaka bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi an ajiye liman ne ko an sanya liman ne don ai koyi da shi saboda haka abinda yayi shi zaka yi ba daidai bane liman yayi sallama har ya juyo kai kuma kana tahiya wai baka gama ba matukar dai tare da liman kake da zarar yayi sallama shikenan kai ma sallama zaka yi babu batun kuma kace zaka ci gaba da wani abu sai kai ma ka gama naka ya zamana kenan ba shi yake maka jagoranci ba kai kake wa kanka jagoranci wanda kuma wanda ya sabawa ka'ida ta bai dai da manzo Allah ya sa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi to sai wannan shi kuma da yayi dogon dogayen tambayoyin sa me matsayin karbar kudin fasika wacce tije maka take yin fasikanci wato kudin da ake samu ta hanyar fasikanci haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin da karuwa take sa kudin karuwa wato kudin da karuwa take samu ta hanyar karuwanci da kudin da boka yake samu ta hanyar bokanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan saboda haka matukar dai wannan ita ce hanyar samunta ka tabbata kana da tabbaci ko watakila ma ita ta yi ikirari ta yi itirafin cewa ita ga sana'arta to bai halatta ka ci abinda za ta baka ba amma da a ce tana kashe-kashe misali sai kuma ake tuhumarta da wani abin da yake ba daidai ba ga tana yin sana'ar da take ta halatta a shari'a kuma sannan tana sana'ar da bata halatta ba to anan malamai suna cewa ba a hana cin kuɗin da ya fito daga hannunta wato wanda ya hada aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a to irin wannan malamai suna cewa ba a hukunci akan abinda ya bayar a ce ba za a ci ba har ma wasu daga cikin salaf suna cewa lanal mahna wa alaihi al-uzr mu za mu ci mu ji dadi mu more laifin kuma yana kansa saboda haka idan har ta hada hanya biyu ne ta neman kudi to ba a haramta kudin da zai fito daga wajenta gaba daya amma in ya zama ba ta da wata hanya sai wannan ko ya zama boka ne ba shi da wata sana'a sai wannan to shine ake magana akan cewa a kauracewa cin abin da ya bayar sai waɗanda su kuma suke ta magana akan karatun boko cewa ayi karatun boko ko ka ayi to wannan yana daga ihdal kubar wato ɗaya daga cikin manyan masibun da suka auka a Najeriya ne a gurina ta fuskar ilimi da ta fuskar addini wato a zo a zauna ana tattauna a yi karatun boko ko ka a yi kaga wannan mai da hannun agogo baya ne ma gaba ɗaya kuma abin takaici ɗin ba na so in shigaltar da kaina kuma in shigaltar da mu akan magana akan irin wannan in banda wasu sun fiye nacin tambaya akan ta amma maganar da take da asaratun min al-ilm wato wasu malamai ne fitattu sanannu waɗanda suka san abinda suke yi suka zo da ita shine kake tsayawa ka tattauna amma wasu maganganu da wasu ruwaibida wani dan kuci ku bamu wanda bai san komai ba zai zo da ita kuma a bayata maka lokaci ka zauna kana wai tattauna wannan maganar ina ga duk wannan ci baya ne a ta fuskar ilimi wato abinda zaka fahimta galibi waɗanda duk suke tattauna wannan maganar a cikinmu za ka samu wato in ana ma maganar ɗaliban ilimi in ana cewa ɗullabul ilmi su fa ba su shiga cikin wannan sahun ba ma wallahi faɗa nake da gaske ba su shiga ba ba wai da wasa nake ko wani abu ba wallahi ba sa cikin ɗullabul ilmi mutumin da ba zai iya ajiye kalmar larabci daidai ba in ka bashi littafi ba zai karanta shafi ɗaya daidai ba kuma wai shine zai shiga wasu masail kibar mas'aloli manya-manya wanda malamai wasu ma suke takawa kansu birki akan fatawa cikinsu ina tunawa Sheikh Salih Al-Fauzan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman duniya a yanzu ba wai ƙasar Saudiya kawai ba yana cikin hay'atu kibarul ulama kuma a yanzu bayan tafiyar su Sheikh Uthaymeen babu kamar su sune wadanda suke fada sune wanda duk daliban ilimi suka tare a karkashin su amma ina karanta wata fatawa tashi da yazo kan wannan mas'ala ta za a shiga siyasa ko ba za a shiga siyasa ba yace a bar manyan malamai su yi magana akan wannan yace wannan a bar su jihad wanda take muktassa zatul fatwa su yi magana akan wannan duk da cewa shi kansa mujtahidi ne yana iya yin magana akai amma qadiyar da take da alaka da masirul umma makomar al'umma gaba daya a samu wasu ɗan kuciku famu wani ɗan tsugulutu a ce shi yake tattaunata ka bashi littafi ba zai iya ja daidai ba ba zai iya bambance maka tsakanin fa'ili da maf'ulin ba bai san ayyukan hurufin jarri ba amma kuma yau rigima yake akan cewa sai ya dora al'umman Najeriya musulmin Najeriya gaba daya akan wata turba daya wacce shi ya gano babu shakka wato wannan ɗaya daga cikin musibin da suka auka a Najeriya kenan suka auka wa tafiya ta ilimi da tafiya ta addini a ƙasar nan abin takaici ne a ce mutum ya zauna ma har yana maganganu akan wannan yanzu ka ɗauki sha'anin boko ni ban ma taɓa jin wani wanda ya taɓa yana ja akan ayi boko ko ka ayi ba duk da cewa fa duniyar gaba ɗaya a hargitse take babu a wata ƙasa ta musulmi da duniya take zaune lafiya ake bokon salin alin haka ake yin sa cikin irin wannan abubuwa waɗanda suke ba su kamata ba amma wani malami bai taɓa daga kara akan cewa ya haramta yin boko ba a taɓa samun wannan ba in kana maganar ƙasa wacce ta tara malamai na Allah masu tsoron Allah ƙasar Saudiya babu kamar ta amma a gaban idan malaman da yardar su da amincewa su ake daukan ƴaƴan Saudiya din akai su ma kasashen arna din can ba wai na nan ba akai su can America da Ingila su je su yi karatu a gaban malaman akwai bi isad da ake turawa duk shekara hukuma za ta tura mutane yara waɗanda za a kai su can a biya musu kuɗin makaranta don su yi karatun da ake da bukata a ƙasar na san akwai wasu lokuta ma da malaman ake nema su zo su zauna da yaran don su yi musu nasihohi in sun je ya za su tsaya su yi karatun su ya za su kare kansu daga irin abubuwan da za su gani da fasadi da sharri a can malaman su suke zuwa su yi musu lacca akwai sanda su safarul hawali na san su suke musu lacca in za su fita akwai laccoci jerin gwanan laccoci da wata shekara ya musu safarul hawali kuma in kana neman yan kundin bala ka same su ai ka gama su safarul hawali su suka zauna shekara biyar a cikin kurkuku saboda suna rigima da gwamnatin Saudiya ita kanta gwamnatin Saudiya wadda ta fita ka tsarki amma suna rigima da ita akan wasu mas'aloli da wasu abubuwa da suke gani suna wakana a kasar wanda bai dace ba suna magana har ta kai an sa su a cikin kurkuku shi da abokansa shekara su biyar ana cewa su yadda su janye maganganun su a sake su sun ki su yadda safarul hawali malami ne na aqida in aqida kake takama da ita malami ne na aqida ya rike shugaban bangaren aqida sashen aqida ko tsangayar aqida a jami'at ummul qura yana da littattafai da yawa akan aqida kusan har sai da takai ana kiran shi ibn taymiyyah as-saghir wato dan wani dan kankanin ibn taymiyyah saboda yadda yasa harkar karantar da aqida a gaban sa amma a gaban idan su ake kai yara su je su yi karatu irin karatun da ake bukata ba su taba ta da kayar baya akan wannan ba bana jin kuma wai kai kafi su sanin aqida kai da ba za ka iya tada jumla ɗaya mai kakkiya ba saboda haka har a ce wai an zauna ana tija akan wannan ayi ko ka ayi abubuwa irin waɗannan misalai da mafasi su suke hukunta su ko da kuwa akwai mafsada to akan duba shin barin abin zai iya aukar da wata mafsada da tafi wannan girma wannan duk mabda ne da duk malamai sun ittifaki a kansa dar'u ihdal mafsadatain ko a'la al mafsadatain birtikabi akhaffihima abu ne da duk malamai sun ittifaki akan wannan babu wani wanda ya ja akan kuma dalilai na shari'a barjak suna nan akan wannan matsala amma sai ka ce a'a duk a janye a zo a shiga dukkan wata barna da ainihin taɓarɓarewa da ƙasƙanci da lalaci a shiga a abin nan a fada a cikinsa saboda a kauce ma wannan ka duba Sheikh Abdulrahman al-Sa'idi مي تيسير الكريم الرحمن تفسير ثاني شيخ عبد الرحمن امام من شيخ اثيمين وسم باب متمن ده شيخ اثيمين يا تاثيرنتو ده علمنسا يا تاثيرنتو ده تربيهسا حد تفريكين hanyar karantarwarsa kamar Sheikh Saidi shi yake fada da kansa baya da malami da ya masa tasiri a rayuwarsa kamar Sheikh Abdul Rahman Saidi kaje ka duba tafsirin surati Hud wannan da muke ciki zaka zo inda yake magana akan fa'idar da take karkashin fadar Allah wa laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz da mutanen annabi Nuhu annabi Hud suke ce masa ba dan jama'ar ka ba da mun jefe ka dan kai ba wani abun a zo a gani bane a gurin mu wa ma anta alaina bi aziz to shine yana fadar fawaid da suke karkashin wannan ayoyi wadannan ayoyi yake cewa kaga hanyoyin da Allah yake taimakon musulunci da musulmi suna da yawa wani lokaci sai ya taimake ka ma ta hanyar kafirai wanda ba naka ba kafirai wanda suke ɗan uwanka ba wanda kuke tare da su addini ba yace ka duba saboda kabilarsa wanda ba tare suke da shi a addini ba dan a lokacin ba a ce sun musulunta ba amma kafirai sun ji tsoron su sun taka musu birki sai yace to kaga wannan shi yake nuna cewa mutanen da suke rayuwa a kasashen da ba su da wani system sai na kafirci ya kamata su zama suna da wakilci a ciki shi da kansa yake fadar haka ce ya kamata a ce suna da wakilci a cikin wannan system din duk da cewa ba na musulunci bane yace domin zaman su a ciki zai iya amfani ga musulmi da musulunci Abdurrahman Saidi shi yake fadan wannan a cikin tafsirin sa Ibn Baz an masa irin wannan tambaya kamar yanda yake cikin littafin tatbiq shari'a al-islamiyya na manna al-qattan an tambaye shi game da shiga parliament majalisar kasa yace to ai duk kasar da ya zamana yau har ma da zabe da zuwa ai ID card katin zabe yace to duk kasar da take mutanen cikin ta ba za su taba samun wata dama ta walwala ko sakewa ba ko samun yancin su ta wannan hanya ya zama wajibi yace kowanne kasa tana duba maslahar ta ne akwai abin da yake maslaha a kasar akwai abin da ba maslaha ba wannan magana da Ibn Baz yake bada fatawar da yake bayarwa kenan na san kuma in maganar aqida ce da sanin me ya kamata ai a zama musulmi na kware ko ahlus sunna ina ga sai dai in ana magana Ibn Baz sai dai kawai ka sa hannu aka baka da abin da zaka iya cewa kuma dan ba mu da wani malami rabbani da aka yi a wannan karnin kamar Ibn Baz ta fuskar wara'i da tsoron Allah in ana baka tarihinsa sai ka yi tsammanin wani ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wara'u da tsantsi ne to amma magana da yake faɗa kenan yake cewa duk abin da musulmi ba za su iya samun haƙƙinsu ba sai ta hanyarsa to maslaha tana hukunta wajabcin wannan abu a je a yi shi to maganganu ne da malamai da dama sun yi ta yin irin wannan amma kuma sai a samu wasu yara da za su ta karanta abubuwan da ma ba su gane ba kaga haka Ibn Taymiyyah shi ma a cikin fatawarsa mujalladi na 28 abinda yake faɗa kenan kuma ko menene na shari'a fa kada a manta haɗe yake da al-istifa'a wato iyawarka akwai inda Ibn Taymiyyah yake maganar Najashi Malikul Habasha wanda ya musulunta amma mutanansa gaba ɗaya ba su san ya musulunta ba yana matsayin sarkinsu saboda haka dukkan wasu abubuwan da suke gudana na al'adu da yadda zamantakewa suke ba su ga canji ba saboda ba su fahimci ya musulunta ba sai da ya yi rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da sahabbansa su ta yi masa sallah domin ya mutu a inda ba za a yi masa sallah ba Ibn Taymiyyah yake cewa kaga Najashi bai taɓa yin raka'a ko guda ɗaya don Allah ba ma'ana bai ma samu wannan damar ba da har ma zai yi sujjada ko ya yi sallah ko ya yi wani abu na imani saboda a lokacin istida'a sake nan wannan imanin da ya kudurce na cewa manzon Allah mai gaskiya ne a zuciyarsa iya abin da zai iya yi kenan kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha iya abin da zai yi kenan yace to wannan hukunci ba ya tsaya kan Najashi ba kowane ne zai samu kansa a irin wani matsayi irin wannan ta hukuncin sa ɗaya da Najashi ba ya da bambanci to mas'ala ce da malamai tuntuni an yi ta maganganu a kanta amma sai a zo a dinga daukan wasu nusus ana sa su a babu giransu ba a zo ana daukan wasu littattafai ko wasu fatawa wanda ba ma daidai ake karanta su ba kuma masu fatawan nan su suke ba da waɗancan fatawoyin wanda zai nuna maka cewa ba su ma fahimci fatawar da aka bayar ba a gurin. Kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta, kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta. Akwai sanda za ka karanta nassi da komai daidai, amma ba za ka iya hujja da shi ba kuma a wannan bigiran, saboda akwai wani abin da zai hana hujja da shi a wannan bigiran. Wannan yana nan cikin nususu shari'a, shi yasa malamai suke cewa ba wai karanta nassi ka fahimce shi ba, tanziluhu alal waqi shi yafi komai wahala. Kai ka sa shi a gurin da ya dace, wannan shi yafi komai wahala, ba wai ka karanta ka fahimce shi ba. Shin ya dace ka sa shi a gurin ko bai dace ka sa shi a gurin ba? Saboda shari'a cike take da mura'atin masalih da mafasih na al'umma, kusan ma wannan shine dalilin saukar da shari'a din gaba daya. Ai Ubangiji ya saukar da shari'a ne domin ya tabbatar da maslaha ta al'umma ta dan adam, kuma a kawar masa da abin da zai cutar da shi. Saboda haka shari'a kullun fafutuka take yi akan ta samar da maslaha cikakkiya ko ta yawaita ta, ko kuma a kawar da mafsada gaba daya ko a kananta ta. Idan ba za ka iya kawar da duka biyu ba, sai ka dubo ce tafi zama barna sai ka kawar da ita, amma ba ka mai da mutane ruwa ba. Haka malamai suka zauna. Yanzu in ka dauki Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin almajiransa, ya rayu a Jordan, ya rayu a kasar Jordan. Idan har maganar kafirci ne, in ba su dara mu to ba za mu dara su ba, ba za mu dara su ba. A lokacin da yake Syria, a lokacin gwamnatin Syria da 'yan bid'a suka sako shi a gaba, har ta kai ma an ce ya fita ba kasar sa bace, aka dauko shi bayan yayi zaman kurkuku na watanni, aka dauko shi aka kawo shi kan boda aka ajiye. Duk kasashe suka ki karbar sa, Saudiya ba su karbe shi ba, Kuwait ba ta karbe shi ba, ballantana kuma irin su Masar. Ya jima a boda, an rasa ma ina zai je duniyan nan. Saboda haka sai wani almajirinsa Muhammad Ibrahim Shakara, wanda ake masa alkunya da Abu Malik, shi ne ya karbe shi. Kuma shi a wannan lokacin minista ne a gwamnatin Sarki Husaini, minista ne, shi ne wazirul auqaf, minista ne. Saboda haka shi ya je ya nemi shafa'a wajen Sarki Husaini na Jordan, cewa ga wani malamin sanan dan Allah a bashi ya shigo. Yace to kai za ka tsaya masa? Yace zan tsaya masa. Saboda haka aka bashi iqama, izinin zama a ƙarƙashin tsayawar shi wannan almajirin nasa Abu Malik. Yazo lokacin da Albani yazo ya zauna a kasar Jordan, gidansa ma sai da aka sanya masa ainihin signboard, aka rubuta cewa ba a yadda sama da mutum biyu su shiga a lokaci ɗaya ba, wai kada su shiga ya karantar da su abin da ya sani na aqida, sai dai idan ana so a shiga, sai dai in mutum biyu sun shiga sun fito wasu biyun su shiga. Haka ya zauna har wasu shekaru, bai taba cewa almajirin nan nasa kai ka fita daga gwamnatin nan ba, gwamnatin kafirci ce, bai taba gaya masa haka ba. Har ya gama aikin sa ya ritaya. A dalilin sa ya samu mazauni matsuguni, har yayi abin da duk ya amfanar da musulmi a dalilin wannan minista din. Amma wani kawai ya zo ce a ai haramun ne, kuma duk wanda ya shiga ma kafiri ne. Kaga wannan magana ce kazantacciya, in banda wanda yake a ilimi wato kazami ne, ba wanda zai faɗi wannan magana. Saboda haka ban so in yi magana akai ba, to amma mutane sun fiya wato rubuta akan wannan magana wacce take da nauyi ta fuskar ilimi, ita kake tsayawa ka tattauna da. Amma magana ta wasu can haka, wanda in ka zo ka ce a barke da Larabci, sai dai su ja takalminsu su ruga a guje, suna kuma su za ka ce su za su zo su ce maka wai za su yi fatawa, su za su yi gaya maka, su za su kawo maka abin da zai haddada masirul umma. Wannan babu shakka jahilci ne. Za mu samu har yanzu ai za ka samu ba wani fitaccen malami a ciki, ba za ka samu ba. Kuma duk inda wannan tabarar take a duniya, ba za ka samu fitaccen malami a cikinta ba, ko ina take a duniya. Za ka samu ma gaba suke da malaman, inda za su samu dama su kashe ma malaman suke yi. Yan jama'atul hijratu wat takfir, ba su suka kashe Muhammad Hussein Zahabi ba a Masar? Har gida suka sace suka je suka kashe shi, wazirul auqaf, saboda yana maganganu a kansu. Saboda haka ina ga ya kamata mu tsaya mu yi karatu. Ilimi shi kadai zai warware dukkan wata matsala, ba wai jahilci ba, ba wai shiririta ba. Akwai wanda su kuma suna ne kawai suke nema, wani yana so in ya saba ya kawo wani abu sabo a san shi, to kuma wannan sunan duk ba inda zai kai shi. Allah madaukakin sarki ya sauke mu koma karatun mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى
mun fara magana akan wannan ayar. To ka duba abinda zaka fahimta shine kana cikin wata al'umma da tukunna har yanzu basu ma gane inda ilimi yasa a gaba ba. Yanzu ake kokarin a sa su akan hanya ta ilimi su fahimci menene muhimmancin ilimi. Yanzu ka ga dai wannan ayar ajiya nake ga muku cewa Ibn Taymiyyah ya rubuta shafi sama da 30 akan ta. Sama da 30 kuma ya rubuta ne dan al'umma su karanta su fahimta su gane ya fito da wasu abubuwan da ba a sani ba. Amma yanzu wani yana ganin cewa dan me aka dade akan ayar a wuce ta mana, akwai wanda yana nan yana damuwa dan sun samu wani ne. In sun samu wani ne yana so ya ga cewa a kullum ba mun karanta aya 30 shi bukatar sa dai a ce an gama, wanda kuma ba wannan bane. Abinda za a gaya maka na ilimi shine muhimmi. Wani ilimin ma kafin a zo kan shi ka fahimce shi tun lokacin da aka yi aya kaza. Saboda haka koda ma Allah ya karbi rayuwar mu bamu kai inda kai kake tsammanin mu kai ba, wataƙila mun baka ilimin abinda bamu kai gare shi ba. Saboda haka ba wai buƙatar mu bane mu ga cewa mun yi ta tafiya sururururu irin wannan ne, ai akwai inda ake yin hakan ba sai ka je can ba. Saboda haka waɗanda suke jin karatu na ni abinda nake cewa a hakan ina takaitawa mai matukar gaske wallahi. Idan abinda za mu yi inda za mu tsaya mu yi bayanin abu bisa yadda ya kamata mu yi bayanin sa, aya ɗaya ma muna iya kwana uku hudu muna yin ta. Littafin Allah ne la tanqadhi ajaibuhu, abinda ke cikin sa na ban mamaki ba ya da ƙarshi. To amma wani yana cewa wai ai sauri a karanta ayoyi da yawa, saboda haka ba wannan ne bukata ta ba. Saboda haka sai dai ai ta hakuri. To kana cikin al'umma da tukunna ma ita turbar ilimin yanzu ma ake kokarin su gane ma, kuma ka dauko wasu abubuwa wanda suke manya manya ka zo ka ce zaka yi fatawa akan su, baka san hakikanin su, baka san yadda suke ba. Babu shakka al'umma tamu tana bukatar karatu, tana bukatar ilimi. Jiya mun fara magana akan wannan aya da take cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbi ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى inda muka fadi fassara daban-daban ta malamai wanda daga ƙarshe muka fadi fassarar da Ibn Taymiyyah yayi da maganganun Ibn Taymiyyah. Daga cikin maganganun Ibn Taymiyyah da yayi yake cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda yake bisa hujja ta ubangijinsa. Afa man kana ala bayyinatin min rabbi, shin yanzu wanda ya kasance akan wata hujja daga ubangijinsa, wayatluhu shahidun minhu, wani mai shaida yana binsa a baya. Ibn Taymiyyah ya ce wannan man kana ala bayyinatin dinnan shine dukkan wani wanda yake bisa hujja daga ubangijinsa. Albayyina ya ce shine al-ilmun nafi', ilimi mai amfani. Sannan ash-shahid allazi yatluhu, da ubangiji ya faɗa shaida mai binsa ya ce shine al-amalus salih. Saboda haka wannan magana ta kunsha magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin kiyama. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne yake kan bayyinatin min rabbihi, haka nan waɗanda suke mabiyansa su ma suna kan bayyinatin min rabbihim, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana dangane da manzansa ya ce qul inni ala bayyinatin min rabbi قل إني على بينة من ربي كجاء مسني إنا بسع وتهجة دق أبنجينا سننج مدى دمو مني الله يكي شاء فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ينزوان ديكي بس هجة أبنجينا دي زمدي دي دوان دا أكاوة تامس أي كنسا يبسو سكا بسو يسو ينزوت يسو كما الله مرحوك كنسل كينا جاء والنبي سيكي وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كشي ونن تشي هنياتا إنا كرا زواغا الله نيدا ونن دسوك بيني نيدا ونن دسوك بتفريكينا على بصيرة أكم بصيرة ونن بصيرة إتشي البينة إن أبنجي كفلا أنا أفمن كان على بينة من ربي إتشي ونن بصيرة شيني العلم النافع ككرا ومتاني زواغا الله أما دا إلمي مي أمفاني الله ينا تشوى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كاغا أنا أبنجي ياتي واندا الله يراياشي يكي واندا يكي متتشي أبنجي يراياشي يسن يامس حسكي ينا تفيا دا واندا حسكي تكين متاني بزي زما دي دي دا واندا يكي تكين دفن دا بزي فتنك تكين سبهر أبدا تو واندا حسكي نشيني البينا لند أبنجي يكي مغانا أكسا قل من خاف من كان على بينة من ربي شيني ونن نورا إلا أبنجي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما إن الله شي نور على نور وتشليا بسا شليا حسكي بسا حسكي وتحسكي نإيماني ونكي تكن زوتي رباوة نكما حسكي نإلمي ونزي سابو وكما حسكي نأيكي نقولي ونزي شيني نور على نور شيني أبن الله كي تعاف من شرح صدره للإسلام wannan abinnan uban abinda ubangiji ya bude kirji da shi na musulunci shine wannan bayyana din afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih zai zama wato wanda ubangiji ya bude kirjinsa da musulunci yana bisa haske daga ubangijinsa wannan hasken da wannan bude kirjin ga musulunci ita ce wannan bayyana din da ubangiji yake fada afa man kana ala bayyinatin min rabbih saboda haka manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da wadanda suka bi shi sune akan bayyinatin min rabbihim ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun sune wadanda suke kan basira sune suke kan shiriya sune suke kan haske sune suke da imani wanda ya cika musu zuciya sune suke da ilimi mai amfani sune suke da aiki na kwarai shine ma'anar afa man kana ala bayyinatin min rabbihi sannan wa yatluhu shahidun minhu shahidun minhu wannan damiri na minhu yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya kunshi ilimi na mai amfani daga Allah yake shi yasa ubangiji yace minhu kuma wannan alqur'anin shi yake shaida bisa ga abinda mu'mine suke kai na shari'a cewa su ne akan shari'a alqur'ani shi yake musu shaida kamar yadda shi ne yayi shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa annabi ne na gaskiya annabi shi yayi alqur'ani shi ya masa shaida domin shi ne mu'jizar sa wacce take dawwama kamar yadda muka yi bayani a baya saboda haka tafsirin wanda ya fassara wannan aya da cewa ash-shahidu ana nufin shi harshen manzon Allah din shahidun minhu wai harshen manzon Allah din da yake karanta alqur'ani ko kuma ana nufin sayyidina ali to wannan magana ce tana da rauni kwarai da gaske domin mutum ba yi wa kansa shaida mutum yana yi wa kansa shaida ne baya yi wa kansa shaida sabanin idan ubangiji shi ya bada shaida a kansa kaga an samu wanda shaidar sa ta fita kowa qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah shi kadai ya ishe ni shaida tsakanina da ku lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun saboda haka Allah shi ke shaida amma mutum baya yi wa kansa shaida sannan wa man indahu ilmul kitab da ubangiji ya faɗa a waccan aya yana nufin waɗanda Allah ya ba su ilimi na littafi yahudawa da nasara waɗanda suka karanta attaura da injila sun ga bushara da Allah maɗaukakin sarki ya yi na zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da ga su cewa kafirai ne amma kuma su da kansu suna ganin cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam din ya zo da shi gaskiya ne kawai bi ne ba za su yi ba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka san ƴaƴan cikin su to kaga makiyinka ya maka shaida wannan shi ma wani abu ne wanda yake nuna tabbacin gaskiyar abinda kake kai wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u gaskiya shine abinda masu makiya ba suka yi shaida a kansa shi yasa ubangiji yake fada a cikin wannan sura yace wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma. Gabanin alqur'ani akwai littafin annabi Musa wanda jagora ne shi kansa, sannan kuma rahama ne. Allah yana cewa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Wani mai shaida daga banu isra'ila yayi shaida a bisa kwatankwacin alqur'ani, don haka annabawa da suka gabata gaba ɗaya sai da suka yi shaida akan gaskiyar abinda Allah madaukakin sarki zai aiko na annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda zai bashi na qur'ani, kuma sun yi imani da wannan domin ubangiji ya riki alkawari daga wajensu. To kaga su sun yi imani ko kun karyata. Kuma a cikin wancan sura da muka wuce, suratul yunus, ai mun ga inda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama, wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik. Idan kana shakka, ba wai shike shakkar ba, waɗanda ke tare da shi su suke shakka. To idan suna shakka game da abin da muka saukar maka, su tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninsu. Kaga ga abokan gaba su kansu an ce a tambaye su, don ba su da abin da za su faɗa na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan shi zai nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaqq. Wanda muka ba su littafi, su ba suna sane da cewa alqur'ani da Allah ya baka gaskiya ce ta zo maka daga ubangijinka. To kaga wannan shi ne shahidun min Allah wa yatluhu shahidun minhu, wanda shi ne alqur'ani. Saboda haka wanda yace jibril ne ake nufi da wayatluhu shahidun minhu, shi kansa jibril ai ba wani abu yake zuwa da shi ba, abinda yake zuwa da shi shine alqur'ani, ba wani abu yake kawowa ta bangaren ta kashin kansa ba, wanda zai kawo shi daga aljihunsa, a'a, abinda Allah ya aiko shi da shi shi yake faɗa. Saboda haka ubangiji ya shaida, mala'iku sun shaida akan cewa abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne. Kuma a ce wa shahida shahidun, ana nufin jibrilu, babu inda a alqur'ani ko a sunna aka kira jibrilu da mai shaida, ballantana a fassara wannan aya da cewa jibrilu ake nufi. Haka nan a ce harshen manzon Allah ake nufi da shahidun, shi ma alqur'ani da sunna. Ibn Taymiya yake cewa babu inda aka ga an kirawo harshen annabi sallallahu alaihi wasallama da suna shahidu. Amma maganar waɗanda suke cewa sayyidina Ali ake nufi, har suke cewa wannan aya din ma ahlus sunna sun jinjirkita ta, ko kuma sahabbai sun babbata ta, sun cire wani abu, sun kaddamar da wani abu, sun jinkirtar da wani abu, shi yasa ma ta rikirkice aka kasa gane ma'anarta, har malamai suke ta ce in ce akan ta. To babu shakka wannan magana ita fi kowace magana zama jahilci, in banda magana ce da tana nan a rubuce a cikin kundin littattafai, wasu ma sun ruwaito ta, da ma ba za a tsaya ana tattaunawa a kanta ba, saboda jahilcinta ya fito ƙarara. To saboda kasancewar akwai ta a cikin wasu littattafai waɗanda suke kawo maganganu gaba ɗaya, suna kawo maganganu duk da aka yi, kamar tafsirin Tabari ya kawo, tafsirin Ibn Abi Hatim ya kawo wannan. To babu mamaki kaga wata rana ɗan Shi'a ya ce zan maka hujja, zan yi maka hujja da littattafanku. To a dalilin haka yasa muke tsayawa akan irin wannan, amma ba don haka ba ai sai mu wuce, ba ma za mu tono ta ba, ba za mu ma faɗe ta ba. To amma tana nan a cikin littattafan da suke rubuta maganganun da suke faɗa da isnadi, domin duk wanda ya rubuta maka maganarsa ya kawo isnadi, ma'ana ya ce ga wanda ya kawo maganar, to ya gama maka bayanin maganar. Tanan ne za ka fahimci gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce. Yanzu Tabari a cikin tarihinsa, a muqaddimar tarihinsa, kaga sai da ya magana ya ce duk abin da zan kawo a cikin wannan wagegen littafi nawa, zan kawo shi da isnadi. Wataƙila kaga wata maganar da ba ta da daɗin ji, kaga wata maganar su kansu sahabbai ce, to amma zan kawo maka da isnadi. Al-uhdatu 'alan naqili, laifin yana kan wanda ya je ya ruwaito abu, ya kawo shi domin ya maka bayanin asalin magana daga ina ta fito. Ka san dukkan wata magana in aka gaya maka ga daga inda ta fito, wanda yana maka sauki wajen ka gane gaskiyar maganar ko rashin gaskiyar ta, sabanin a bar maganar ka rasa wane ne ya faɗe ta, to sai kai ta tantama, watakila wanda ya faɗe ta din gaskiya yake. Amma idan aka gaya maka cewa wanda ya faɗe ta fa wane ne, kuma ga irin muguwar aqidarsa, dama an san shi dan bid'a ne mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan Shi'a ne, kaga shi kina ba za ka yi mamaki ba, dan ya kawo wani labari da yake dauke da sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine dalilin da yasa malamai suke kawowa duk da basu yarda da abun ba. Don haka kakka dauki littafin Tabari ko tafsirin sa ko a cikin ainihin tarihin sa, kace duk abin da ya kawo da isnadi shi ma ya gamsu da abun. In kai haka to ka kaucewa hanyar ilimi, baka san ma mai ilimi yake nufi ba. Saboda haka Ibn Taymiya yake ce mana wannan magana, magana ce ta jahilan Shi'a, suna tsammanin cewa sayyidina Ali shine ash-shahidu minhu, wai minhu din nan wai bangare daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Minhu wannan zamiri yana komawa ga annabi, kuma wannan ash-shahidu din Ali ne, kuma wani bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wai saboda daman ya ce da shi anta minni wa ana minka, anta minni wa ana minka, ya ce kai nawa ne ni naka ne. Sai suka ce minni din nan yana nuna kai bangare na ne, ni bangaren ka ne, haka suke dauka. Tare da cewa sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya fade ta ma ga wasu ba sayyidina Ali kawai ba. A lokacin da al-ash'ariyun mutanen Yaman, su Abu Musa al-ash'ari da tawaggarsa, suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ya al-ash'ariyun hum minni wa ana minhum, kaga yana nuna su bangaren sa ne, kaga ai wanda baya nuna su bangaren sa ne, yana nuna suna wane ni nasu ne, ni da su duk tafarki ɗaya muke bi, hanya ɗaya muke bi. Wannan shine abin da yake nufi. Annabi ba ya dubi Julaybib yace hadha minni wa ana minhu ba. Julaybib wani wanda mutane a lokacin suke ganin kamar ba wani mutumin, ba wani mutum mai gata ba, ba wani mutum mai galihu ba, da yaje neman aure aka hana shi. Annabi yace kaje kace ni nace a baka, suka ce basu yadda ba, sai sun zo tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da suka zo suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Julaybib minni wa ana minhu. To kaga maganar da aka gaya wa sayyidina Ali an gaya wa wasu ma, to su ma wannan washe su ma waya tuluhu shahidun ne, su ma su ne. Kaga wannan da yake nuna maka jahilcin maganar. Saboda haka duk wani mumini ma, duk wani mumini ma minan nabiyyi, wa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minhu, dukkan wani mumini. Kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa, annabi Ibrahim alaihi salam, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, wanda ya bi ni to fa innahu minni. Wannan uslubi ne na larabci ga wanda ya san larabci, amma da yake yawanci shi a ba larabci suka sani ba. Saboda haka sai suke zaton wai bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka wa shahida shahidun minhu, ana nufin wai shi sayyidina Ali din. Don haka ruwayar da Ibnu Abi Hatim ya kawo wacce take dauke da wannan ruwaya ce wacce bata inganta ba, kuma wanda ya kawo ta shine Abbad ابن عباد بن عبد الله شي ده رويتوتا شي كما ان عباد بن عبد الله ان سان شي ده رويتو مغنغنو وند سكي باسو ده كيو شي ده رويتو تشوا وي سيدنا ابو بكر سيدنا علي وي يانا يوا كانسا كيراري يانا تشوا انا الصديق الاكبر اسلمت قبل الناس بسبع سنين وي سيدنا علي يانا تشوا ني ني الصديق الاكبر ان انا تشوا ابو بكر صديق تو ني ني بابان نافي شي كما نا مسلمتا كافو متاني سو مسلمتا ده شيكارا 7. Kaga wannan duk ai daga ji ka san sayyidina Ali ba zai faɗi wannan ba, domin jahilci ne ƙarara. Mutumin da ya faɗi wannan bai san ma tarihin musulunci ba, sai da sayyidina Ali ya shekara 7 da musulunci, da mutane suka fara musulunta. Sannan kuma akwai ruwayar da su malaman suka ruwaito wacce ta saba ma wannan din. Idan Ibnu Abi Hatim shi da kansa ya ruwaito daga Qatada, daga Urwa, daga Muhammad Ibnu Ali, shi ne Ibnu al-Hanafiyya, Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyya, yana cewa yana gaya wa babansa sayyidina Ali, wani dan sayyidina Ali shi yake ruwaya, yake cewa qultu li abi wa yatluhu shahidun minhu inna an-nas yaquluna innaka anta huwa, wasu mutane suna cewa kai ne shahidun minhu din, da Allah ce wa yatluhu shahidun minhu. Kun san tun zamanin sayyidina Ali, Abdullah ibn Saba, wannan gogon bai Yahudan da ya shigo musulunci da niyya yar barna, wanda shi ya assasa shi'anci, yayi ta faɗa irin waɗannan maganganu. Don haka ya yada irin wannan, har irin wannan ayat ta yada akan cewa sayyidina Ali ake nufi. Shine Muhammad ibn al-Hanafiyya yake tambayar mahaifinsa sayyidina Ali, yace mutane suna cewa wa yatluhu shahidun minhu, wai kai ake nufi. Sai yace sai sayyidina Ali yace wa dittu law anni ana huwa, na yi fata ina ma ni din ne, walakinahu lisanuhu, ana nufin harshen sa. Kaga wannan ruwaya ta fuskar sanadi ma tafi waccan kyau, amma ita ba za a kawo ta ba. Kaga anan sayyidina Ali ya ƙaryata masu faɗar wannan waccan magana. Don haka wannan an ruwaito kwatankwacin sa daga Al-Hasan al-Basri, da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, da makamancin su. Haka nan an ruwaito daga Hussein dan sayyidina Ali, shi ya fassara wa yatluhu shahidun minhu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ake nufi. Sannan Ibn Taymiyyah yake cewa malamai sun wasu daga cikin ahlul baiti kamar sayyidina al-Husayn ibn Ali sun fassara wa mutane ayat da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi, wanda Ibn Taymiyyah ya ce mabiyansa ma duk sun shiga ciki. yace sun yi haka ne domin su yi raddi ga jahilan Shi'a wanda suke yayyada waccan magana, domin wannan sura ma ai a Makka ta sauka, surar a Madina ta sauka, a Makka ta sauka. A lokacin da ta sauka sayyidina Ali dan kankani ne ma bai balaga ba, yana dan karami lokacin da surar ta sauka. Sannan shi ma yana daga cikin waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana daga cikin mabiya. Sannan a shari'ar musulunci uba baya wa ɗansa shaida, ɗa baya yi wa ubansa shaida, wannan ita ce ka'ida ta shari'ar musulunci domin a kawar da tuhuma. Don haka sayyidina Ali ko da ɗan manzon Allah ne a lokacin ba zai masa shaida ba, balle a ce wa yatluhu shahidun minhu, ana nufin sayyidina Ali ko da ɗan ma'aiki ne ba zai masa shaida ba, domin uba baya yi wa ɗa shaida, shi ɗa baya yi wa uba shaida, domin ana gudun a samu tuhuma ta karama. Saboda haka ya zai zama shi ne hujjar da manzon Allah zai yi hujja da ita akan gaskiyarsa, ya kawo sayyidina Ali ya ce wannan shi ne hujjata, yana ɗan yaro ƙanƙani ko balaga bai yi ba, kana ga kafirai ba za su yi masa dariya ba? To ka gani kamar yadda yake cewa Ibn Taymiyyah yake cewa saboda Shi'a sun fi kowa jahilci, sun fi kowa wauta, wajen su yabi mutum sai su soke shi ma ba su sani ba. Su suna son su yabi sayyidina Ali da wannan aya, amma ba su sani ba cewa suna sukan Allah da manzansa ne, domin Allah da manzansa ba za su yi hujja da abinda ba zai zama hujja ga masu hankali ba, ba zai zama hujja ga masu hankali ba. A ce kuma manzan Allah ya yi hujja da abinda mai hankali ya san ba hujja ba ne, kaga wannan suka ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan duk ɗaukakar da sayyidina Ali ya samu, ya same ta ne ta hanyar biyayya da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan ka soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, baka soke shi ba, ka soke shi kuma sannan duk matsayin da ya samu ka rushe, domin in ka rushe al'asl to alfar'u ba ya rushe, da zarar ka rushe ka sare tushe to sama ma zai faɗo, reshe zai faɗi. Saboda haka da zarar ka soki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da jahilci to ka soki sayyidina Ali. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa to ka duba dukkan wata hujja da Shi'a za su yi. Hum ajhalun nasi bil maqulat wa akdhabun nasi fil maqulat. Idan wajen su kawo abinda hankali zai karba ne sun kawo wuta, za su kawo abinda yake shirme ne wanda in ka tsaya ka dube sai ka ga suka ce. Haka nan idan suka so su kawo wani abin da yake nassi ne to ƙarya kuma ba za su kawo nassin daidai ba, sai sun yi ƙarya a ciki. Don kuma waɗannan abubuwa su ake hujja da su, ko dai ka yi hujja da nassi ko kuma ka yi hujja da abin da hankali zai karba, to ya zama da ta fuskar hankali mahaukata ne, ta fuskar nassi maƙaryata ne, kaga kenan waɗannan mutane ba yadda za ka yi da su. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi, waɗannan su suke imani da shi. Kaga dawo da khabar din da miri na jam'i ismul ishara, wanda yake ishara zuwa ga jama'a, ulaika yu'minuna bihi, wannan yana ƙara ƙarfafa maka cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbihi, dinna ana nufin annabi da tawaggalsa gaba daya. Shi yasa aka ƙara zuwa da jam'i ulaika yu'minuna bihi, waɗannan su suke imani da bihi, da miri yana komawa ga alqur'ani, su suke yin imani da alqur'ani. Wa man yakfur bihi min al-ahzab, wanda duk ya kafircewa alqur'ani daga cikin kungiyoyi, fannaru mau'idu, to wuta ce ma alkawarantarsa, wuta ce abinda aka yi masa alkawari. Imamu Ahmad da Ibn Abi Hatim sun rawaito hadisi daga Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas ne, mutumin Kufa ne, yake cewa ma balagani hadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala wajhin illa wajadtu tasdiqahu fi kitabillah. Yace tunda nake wani hadisi bai taba zuwa min daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba, face na samu wani abu cikin alqur'ani da yake gaskata min. Hatta balagani, har sai da na samu hadisin da yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bihi illa dakhala al-janna illa dakhala an-nar. Yace wannan hadisi ya zo min, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani da zai ji labari na cikin wannan al'umma. Al'umma anan ana nufin ummatul da'wa, ba ummatul ijaba ba, duk al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya kirawo ta zuwa ga musulunci. Yace dukkan wani wanda yake ya samu labari na cikin wannan al'umma, ya ji abinda nazo da shi, ba yahudi ne ko ba nasare ne, sannan bai yi imani da ni ba, face ya shiga wuta. Yake cewa fa qultu aina hadha fi kitabillah. Sa'id ibn Jubair yace to ina zai samu wannan ma'anar wannan hadisin a cikin littafin Allah. Yace har sai da yazo ya karanta wannan aya, faman yakfur bihi min al-ahzab fan-naru maw'idu, to sai ya gane cewa ashe kenan al-ahzabu hiya al-milal kulluha, wanda duk ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addinai gaba daya, cikin al'ummomi gaba daya, fannaru mawidu, to wuta ce makomarsa, wuta ce abinda Allah ya masa alkawari da ita. Don haka duk wanda ya ji labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ya imani da shi. Duk wanda ya ji labarinsa, ashe kenan wanda bai san da aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ko da a yanzu yake rayuwa a wannan karnin namu na 21 ko karnin na 15, to ba zai shiga karkashin a wannan hadisi ba. Wanda bai ji ba, ba za a ce illa da khalan nar ba, saboda shi bai samu jin mai Annabi, bai samu sanin cewa an aiko wani Annabi ba. Annabi kuma cewa la yasma'u, kaga shi bai samu wannan sama' ba. Shi yasa da za a samu wasu al'ummomi kuma akwai su a cikin sararin duniyar nan wanda ba su san ma an aiko manzon Allah ba, har yanzu akwai su musamman irin Latin America din nan. Ba mamaki ma ba a cikin kasar nan ka samu irin waɗanda suke kan dutsen Bambila din nan, ba mamaki a can a samu wasu wanda ba su san abin nan. Saboda haka wanda bai samu saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ƙarƙashin mashi'a ta Ubangiji. Ubangiji shi ya sanya zai yi da shi a ranar gobe kiyama. Ko kuma wanda ya samu saƙon amma a kaikaice, a gurgunce, a lalace, wato an je an gaya masa cewa an aiko da wani mutum Balarabe a ƙasar Larabawa, ya yi da'awar ƙarya, ya ce wa mutane shi manzo ne, ya yi ta cutarsu, ya yi ta damfararsu. Aka gaya masa labarin haka, kamar yadda muka samu labarin Musailama, wato yake jin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san Musailama. Ka san Musailama da an ce Musailama sai ka ce Al-Kazzab. Akwai ranar da zaka imani da Musailama? Babu. To wasu malamai suka ce to har irin wannan su ma za su shiga cikin karkashin mashi'a ta Ubangiji. Ubangiji shi ya sanya zai da su, imtihani za a yi musu, mai Ubangiji zai da su, Ubangiji shi ya sani. Dan da ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Saboda haka al-ahzab ana nufin al'ummomi, kamar yadda Allah ya ce kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim muhammad kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu. Kaga Ubangiji ya ce al'ummar Annabi Nuh sun karyata, sai ya ce wal ahzab min ba'dihim, ashe duk al'ummomi ana kiransu al-ahzab. Saboda haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna umumi risalar Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya aiko Annabi daga duk duniya ne, babu wani wanda zai ji da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai yi imani da ita ba, face ya shiga wuta. A kwanan nan akwai wani dakta da ake kiran shi Dr. Yusuf Abul Khair a ƙasar Saudiya yake, inda zai nuna maka cewa duniyar ta fita, mun fa shiga wani rudani. Ya fito a jarida yana rubutu cewa bai halatta muna cewa wasu kafirai ba, dan kawai ba su yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dakta ne a ƙasar Saudiya, sunan shi Dr. Yusuf Abul Khair. Wai saboda kawai dan ba su yarda da manzon Allah ba sai mu ce musu kafirai, tunda sun yarda da sauran annabawa, dan mai ba za mu yarda da addinin su ba. To kaga wannan duk ya kafirce ba waɗannan ayoyi, ya kafirce. Shi yasa malamai sai suka yi masa hukunci da ya yi ridda. Sheikh Abdulrahman al-Barrak shi ya fara yin fatawa ce wannan mutumin ya yi ridda, a kai shi kotu alkali ya tsaye masa da haddin ridda. Yana nan kuma yana cin karansa babu baka. Hatta kai ma wasu 'yan baruwan Allah suka yi wuta, wai suna kare shi, wai an matsa masa. Shi ma da yake ya samu wata dama, har barazana yake yi cewa shi fa da ya san za a bi masa haƙƙinsa da ya kai ƙara, ya za a ce masa kafiri? Wai da ya san za a bi masa haƙƙin, wai shi ne ba wai shi za a kai ƙara ba, a'a shi ne zai kai ƙara, kuma shi ke da haƙƙi yanzu. Wanda a ƙasar Saudiya ake wannan, wanda zai nuna maka cewa abubuwa sun taɓarɓare. Allah maɗaukakin sarki ya nuna ayoyi da yawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga dukkan al'umma. Wa uhiya ilayya hadha alquran li'unzirakum bihi wa man balag, an yi min wannan wahayin alqur'ani don in muku wa'azi da shi da dukkan wani wanda wannan qur'ani ya je masa, labarin qur'ani ya je masa. Annabi Allah ya aiko shi zuwa gare shi, tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira lil'alamina. Saboda haka har aljanu sun shiga ciki, duk gaba daya, da wanda kake gani da wanda baka gani ya shiga ciki. Saboda haka ayoyi suna nan da dama a cikin alqur'ani wadanda suke nuna umumin risalar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ce fala taku fi miryatin minhu, kakka zamo mai cikin shakka game da alqur'ani. Wannan khitabi duk da cewa an fuskantar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana nufin wanda yake shakka din ya daina shakka. Allah madaukakin sarki yace ka ai shakka a game da Qur'ani zalikal kitabu la raiba fihi alqur'ani babu shakka cikin sa don haka mu'mine ba sa shakka game da alqur'ani wanda yake shakka shi ma sai ya daina shakka innahu alhaqqu min rabbika lalle gaskiya ne daga ubangijinka walakinna aktharan nas la yu'minun sai dai yawayawancin mutane ba sa imani yawayawancin mutane ba sa yadda to haka alqur'ani sautari yakan ce mana cewa da dama ba sa yadda wanda zai nuna maka cewa karancin masu bin gaskiya ba shi yake nuna cewa abinda suke kai ba gaskiya bane ba a kiyasta gaskiya da yawan mabiyanta ana kiyasta gaskiya da karfin hujjarta za ta iya samun mabiya su yi yawa a guri za ta iya kuma rasa mabiya amma rashin mabiyan ba shi yake nuna cewa gaskiyar ba gaskiya bace shi yasa Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka bi mafiya yawancin waɗanda suke doron ƙasa za su batar da kai kuma yanzu in ka duba a duniyar suwaye suka fi yawa musulmi ko kafirai kafirai su suka fi yawa da a ce yawa shi yake nuna gaskiya da kafirai su ne akan gaskiya mu kuma akan ƙarya to amma da yake yawa ba shi ke nuna gaskiya ba sai ya zamana wannan al'umma din ita ce akan gaskiya haka Allah madaukakin sarki yake faɗa ayoyi da dama wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini da dama daga cikin mutane duk yadda kaso ba za su yi imani ba ubangiji ya riga ya hukunta cewa waɗanda za su yi imani din su bi su ne yan kaɗan din masu yawa din su za su tafi wuta domin ubangiji ya yi alkawarin cewa zai cika wuta yawma naqulu li jahannama halim talati fa taqulu hal min mazid ranar da za mu ce wa jahannama kincika ta ce akwai ƙari akwai daɗi ubangiji ya yi ta zuba mata halittu daban-daban tana cewa akwai daɗi akwai ƙari har sai ubangiji ya sanya rabbul izzati ya sanya digadigansa a ciki fa taqulu qat a lokacin ta ce ya isa to ubangiji ya yi alkawarin sai ya cika jahannama maqit amma bai ce sai ya cika aljanna ba haka aljanna kowa zai sakata ya wala a cikinta babu matsatsi a cikinta babu ƙarancin mahalli Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani kuma a yi ta juriya da dogon bayani duk da cewa aguna ba dogo bane haka za mu ta yi har Allah madaukakin sarki ya sa a fahimci muhimmancin ilimi a tsaya a yi ilimi waɗanda kuma suke baragada da sunan ilimi Allah madaukakin sarki ya sa su gane su dawo kan hanya.